العالمين ثم صلاته لتاج العالمين محمد بن جابر روضه السلام والمنهج القويم في ضي السنن وآله وصحبه الجوامع لعلمة الهوامع اللوامع. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‫أنا أقول لك أن أنا 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 wanda ya dace da 20 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya da sa'a kamar a wannan masallaci na mai albarka masjidu abi zarri da kifari da yake a nan garki babban minista na Abuja domin saurare da kuma halartar lecture ko muhadara da malaman mu za su gabatar mana insha Allah ta'ala. Kamar yadda muka sani tun ajiya muna tare da manyan malaman mu فضيلة الدكتور كبير أبو بكر أمينو أصغر وأنا أكبر سنة أصغر أما شيخ عبد الرحمن الزنطري يأتي وأنا أصغر من أكبر ما حكى العمل يجي قد وأنت يجي بيبير على مرة الله تعالى كارم عليه وبركاته سيكما مالي من نبيه أبو بويسة ومحمد عبد القادر شيد تعالى مالا والباين مالا علي والذهبي daga buwari da kuma dan uwa malam Sufyan wanda suka taho daga Zaria. Muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu ya dadar da maudu'i da malaman da su mana magana akan sa shine hanyoyin samun daukaka da kuma kankarewar zurfai. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sabaci da sadaki da ikhlasi kuma Allah ta'ala ya ba mu yi saurarawa da fahimtar abin da za a tunatar da mu akan sa kuma ya ba mu yi fanyan aiki ya gafarta mana ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe insha Allah ta'ala ba tare da tsawai da zance ba zan miƙa abin magana zuwa ga shi malami na farko shine Abu Waisa wanda shi ne fara gabatar da karatu din ƙarshe kuma dakta ya zo ya yi tsauraya sai kuma babban shehi malam Nura wanda muna tare da shi shi kuma zai gabatar da jawabai a takaice. Muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu. Bari ta fada da shi majurul mashkur.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘yan uwa masu albarka, kamar yadda muka ji gabatarwa daga babban limaminmu Sheikh Jamil Uthman hafizahullah wa raha wa jazahullah anna wa al-islam khaira, a wannan safiya insha Allah za mu gabatar da tunasarwa ne ga kaunanmu wato da kuma mu sauran al'umma na kusa da na nesa waɗanda suke sauraron mu kai tsaye da waɗanda kuma za su saurare mu ko za su bibiye mu ta ainihin wato kafofin yaɗa bayanai irin na zamani da kuma waɗanda daga baya za su saurara ta hanyoyi da ake sajjala da rusa. Matashiya wanda za mu yi magana a kai kamar yadda malam ya ambata a kan waɗanne hanyoyi ne za mu bi wajen samun ɗaukaka a wajen Allah, ta yaya za a yi mu samu daraja a wajen Allah mahaliccinmu, sannan waɗanne hanyoyi ne za mu bi wajen mu samu kankaran zunubai waɗanda su ne suke zama wa ɗan adam matsala daga samun rahma Allah. Idan Allah maɗaukakin sarki ya kankare maka zunubanka shi kenan kasira, abinda kaɗai dama zai zama maka matsala kenan ya zama ka mutu ka koma ga Allah da tilin zunubai. Mun ka samu kankaran waɗannan zunubai ka ga baka da wani matsala kenan ranar da za ka tsaya gaba ga mahaliccinka yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. A ƙarƙashin wannan sai na yi karo da wani hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Allah cikin hikimarsa da huwa cewarsa hadisin ne zai amsa mana wannan matashiya da zai bayyana mana waɗanne hanyoyi ne za mu bi wajen samun daraja wato mu samu kankarin zanubai. Al-Imam Ahmad dan Hanbal Allah madaukakin sarki ya cika shi da rahma ya fitar da hadisi a cikin Musnad dinsa, haka Al-Imam Tirmidhi a cikin Kitabul Jami' wato sunan dinsa na Tirmidhi, kamar yadda Al-Imam Ibn Khuzaima wato a cikin littafinsa Kitabut Tauhid da malamai da dama irin su Lalika'i a cikin Kitabu Sharh Usul Itiqadi As-Sunna, irin su ainihin wato Ibn Abi Asim a cikin As-Sunna nasa, da ainihin wato Abubakar Al-Ajurri a cikin Kitabu Shari'a, da malamai da dama su Baihaqi da makamantansu duk sun fitar da wannan hadisi, kuma hadisi ne tabbatacce. Wannan hadisi ne zan karanto mana sai mu dubi gabobin wannan hadisi insha Allah domin mu ainihin ji waɗanne hanyoyi ne za mu bi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mana bayani shi. Hadisin ya zo daga sahabbai da dama sama da ainihin wato goma, wato hadisi ne da zaka ce idan aka dubi tsabakan sahabbai hadisi ne mutawatir, kuma ba za ka yi mamakin me yasa sahabbai da dama suka bada labarin hadisin ba daga yadda za ka ji abin da ya faru a cikin hadisin. Akwai riwayan Mu'awiyah dan Jabal wanda kusan shi ne za mu karanta, akwai riwayan Abdurrahman dan Aish ko Aish wanda shi ma ya bada wannan labari, akwai Abdullahi dan Abbas, akwai Ibn Umar, akwai ainihin wato Abu Huraira, sahabbai da dama sun bada labarin wannan hadisin, so Abu Umama da ainihin wato makamancinsu, Allah ya kara mushi yarda. Sahabi Mu'awiyah dan Jabal Allah ya kara mushi yarda ya ce iktubisa alaina aw uktubisa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana mun fito sallar subahi irin wannan lokaci, manzon Allah sai jinkirin fitowa, abin ya daure mana kai muka yi mamaki, yace zata gadatin fi salati subhi hatta kidna nataraa qarna shams, manzon Allah bai fito ba har sai da muka rinka hango haske kaman ga rana zata hudo, rana zata fito kuma ba mu sallar subahi ba. Lafiya me ke faruwa? Wannan ba dabi'an manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Yace fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sari'an, sai muka ga manzon Allah ya fito a gaggauce da sauri-sauri, manzon Allah sai ya shigo, fa tawwaba bis salati, sai aka tare iqamar sallah. Yace wa salla wa tajawwaza fi salatihi, manzon Allah sai ya ja musalla amma ya takaita wannan sallar kwarai da gaske, domin kaga wannan sallar idan aka tsawaita me zai faru kenan, rana za ta same su a haka. Falamma sallama, yayin da annabi ya sallame wannan sallar, qala, shi da kashi manzon Allah sai ya waibo sai ya ce kama antum ala musaffikum, kowa ya zauna a cikin sahu inda ya salla, kada wanda ya tashi. Ashe kaga irin wannan lokaci da tunatarwa irin wannan lokaci abu ne da ya samo asali daga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam. Bayan da annabi ya musu wannan umarni, Mu'awiyah ya ce sai kowa ya nasu, dan dama za mu tsammaci mu ji menene abin da ya faru. Ya ce thumma aqbala ilaina faqala, manzon Allah sai ya waibo sai ya kalle mu sai ya ce inni sa'uhaddithukum ma habasani anku, ba sai kun tambaya ba, ni da kaina zan ba ku labarin abin da ya sa na makara kuka ga ban fito da wuri ba yau al-ghada, wannan safiya. Inni qumtu min al-layli fa sallaitu ma qudira, manzo Allah yace kamar yadda kuka sani wajibi ne ni a kaina, Allah ya umarce ni ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, dole ne annabi shi ya rinka yin sallan dare, wajibi ne a kan shi, dan haka ya tashi ya yi sallan daren shi kamar yadda ya saba, da haka ba wai riya ne annabi yake son ya yi ba. Ina fata ku fahimta, kada wani ya yi tunanin to me sai ya gaya mana ya yi sallar dare, a annabi ba kaman mu bane, imamu mun kai wannan dake ko salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula, to amma da yake wajibi ne ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama, to mu da yake a matsayin nafila gare mu, to kaga kai kuma in ba wani dalili ba to babu bukata da zaka zo ka gaya wa mutane cewa wallahi na kwana ina sallar dare ne, kaga naka zai iya zama wariya, Allah ya kiyaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da nayi wannan sallar nayi gwarora abinda Allah ya kaddara zan iya yi, fa na'astu fi salati hatta istaqaltu, yace sai gangadi ya kama ni a cikin sallar har sai da nayi wani irin bacci mai nauyi a cikin sallah dab da subai fa idza ana bi rabbi ashe wani al'amari ne zai faru za ka yace kwanciyar nan ke da wuya kwatsam sai naga Allah da kanshi ne ya kawo min ziyara sarki ya tabbata ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ahsani surati Allah ya zo min da wani irin sura kyakkyawa fa qala ya muhammad sai Allah yace da ni ya muhammad fima yahtasibu al-mala'u al-a'la ba ni labari mala'iku halittan da suke sama ka ba ni labarin abin da suke tattaunawa a tsakanin su safiyar da akwai wani al'amari da ya faru har suke tattaunawa a tsakanin su ba ni labarin me ye wannan abu manzo Allah yace qultu la adri rabbi yace ya ubangiji na ai ban sani ba kaga wannan dalili ne akan annabi bai san gaibu ba fa qala ya muhammad Allah ya kara ce ni ya muhammad fima yahtasimu al-mala'u al-a'la wai menene mala'iku ke tattaunawa ne ba ni labari qultu la adri rabbi yace ya ubangiji na ban sani ba qala ya muhammad Allah ya kara cewa ya muhammad fima yahtasimu al-mala'u al-a'la wai menene abinda mala'iku ke tattaunawa ne qultu la adri rabbi yace ban sani ba an mun tambayan sau uku na bada amsa sau uku fara'aituhu manzo Allah yace kawai sai naga Allah mahaliccin wada'a kaffahu baina katfayya sai dora hannunsa akan gadan bayana tsakankanin kafadina a baya Allah ya dora hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta wajadtu barda anabilahu fi sadri har sai da naji sanyi na ainihin wato hannun Allah a tsakiyar kirjina tsakankanin nonuwana ane mutum watajalla li kulli shay manzo Allah yace hakan ke da wuya sai naji kawai ana ta yaye mu wasu wato abubuwan da za a ce musu kamar shamaki ana ta yaye wasu abubuwa a kirjina sai naji ba abin da ban sani ba komai kawai na san su wa araftu manzo Allah yace kuma zan iya bada labarin duk abubuwan da ban sani ba fa qala yace sai Allah yace ya muhammad fima yahtasimu al-mala'u al-a'la to yanzu kam ina ƙara tambayar ka ka bani labari menene mala'iku ke tattaunawa qultu anan ne yanzu kai tsaye annabi yace sai nace fil kaffara wad darajat suna tattaunawa ne game da wasu abubuwa da ke kankare zunubai kuma su ɗaukaka darajar bayi ɗan adam kun ji inda muka samu maudu'in muhadarar nan tawo wasu abubuwa ne kawai Allah madaukakin sarki cikin rahamansa da lutufinsa ya sanya in har mun aikata su to za ka rinka ɗaukaka darajar mu kuma za ka rinka kankare mana zunuban mu ko mun sani ko ba mu sani ba qala sai manzo Allah yace sai Allah yace da ni wa man kaffara to meye waɗannan abubuwan da suke kankare zunubai qultu yace sai nace naqlul aqdari ila jumu'at shine tattaki da za ka rinka yi in za ka tafi sallar juma'a wannan takur da kake yi da kafanka to yana kankare maka zunubi a wani lafazin naqlul aqdari ila jama'at tattaki da suke yi in za su zo sallar juma'a wannan yana kankare musu waljulusu fil masajidi ba'da salawat da kuma zama da suke yi idan sun yi da sallah Allahu akbar wannan zaman irin wannan da muke yanzu ba gashi mun yi da sallah ba ba gashi duk muna zaune ba to wannan zaman da izinin Allah yana kankare zuwa Allah ka kankare mana zuwa sannan abu na nawa kenan na biyu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa isbagul wudu'i 'ala al-karihat sai kuma cika alwala mutum ya alwala kamar yadda manzon Allah ya karantar a yayin da mutum ke cikin kyama na ainihin wato yin ibadar alwala baya cikin wato dadi na yin alwala a irin wannan lokacin in mutum ya alwala kuma ya cika alwalan shi zai kankare shi da ruban shi a wani lafazin annabi yace wa isbagul wudu'i fis sabarat yin alwala kuma ka cika alwalan a lokacin da ake kira as-sabarat shine shiddatu albard lokacin da ake tsananin sanyi fa qala sai Allah ya ce da na gama bada waɗannan jawabin abubuwa uku kenan ko sai Allah ya ce wa madarajat to menene abubuwa da ke daukaka darajar bayi qultu manzo Allah ya ce sai na ce it'amut ta'am ciyar da abinci ka ciyar da mabukaci abinci wannan yana daukaka daraja ba dan kankani ba walinul kalam da kuma magana mai dadi mai sauki kakar kausasa harshen ka ga bayin Allah in zaka ga ya musu zance ka ga ya musu magana mai sauki mai dadin ji was salatu wan nasu liya da kuma sallan da mutum yake yi a lokacin da mafi yawan mutane suke bacci wani sallah kenan sallar dare waɗannan abubuwa guda uku annabi ya ce suna ɗaukaka darajar bayi fiye da yadda ake tunani qala da na gama bada wannan jawabin sai Allah ya ce sal lalle kam ka faɗi daidai yanzu kam na baka garanti ka tambayi ka roƙi duk abin da kake so ka roƙa qultu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ce allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat ya Allah ina roƙonka ka taimake ni duk wani aikin alkhairi ka bada damar aikata shi zai sauki wa tarkal munkarat Allah duk wani abin ki aikin asha aikin tir aikin alawa dare Allah ka bani ikon barin waɗannan ayyuka wa hubbal masakin Allah ina roƙonka ka sa min ƙaunan talakawa bayin Allah wa an taghfira li wa tarhamani Allah ina roƙonka gafarta min kuma kai min rahama kai min jin kai wa idza aratta fitnata qaumin aw fi qaumin idan kuma a cikin ilimin ka na gaibu ya Allah ka nufi zaka jarabci wasu al'umma da wani fitina wanda kan tana iya sa su saba maka ko ma su kafirce maka to kafin zuwan wannan lokacin kafin faruwan wannan fitinan fatawaffani ghaira maftuni Allah ka dauke rayuwana kada in shaida wannan fitina manzo Allah ya ce wa as'aluka hubbak Allah kuma ina roƙonka ka sa min son ka da ƙaunanka ya Allah wa hubba man yuhibbuk ka sa min ƙaunan duk wanda yake ƙaunanka ya Allah wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik ka sa min ƙaunan duk wani aiki wanda in na aikata zai kusantar da ni zuwa ƙaunanka to ka sa min ƙaunan wannan aikin da in ranka aikatawa manzo Allah ya ce da na gama wannan addu'a na gama gaya wa Allah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya ce innaha haqqun kun ji wannan labarin da rawa wallahi gaskiya ne ba ordinary mafarki bane gaskiya ne abin nan da nake gaya muku fadrusuha dan haka kowa ya darshi wannan karatun shi yasa daga bukatun lalle mu karanta da shi kowa ya je ya koyi darasin wannan hadisi da sakon da ke ciki wa ta'allamuha sannan ku koye shi ku san shi karshen hadisin ke to wannan hadisin ne nake son mu duba wasu gabobi naka duk da cewa babu cikakken lokaci amma na san tun daga malamai waɗanda za su ainihi wato yi ƙarin bayani insha Allah abinda harshen mu ko bakin mu yayi nauyin ambata ko ya gaza faɗi za su ainihi wato ta damu mu koma farkon hadisi wannan hadisi shine malaman hadisi ke kira hadithu ikhtisamul mala'i a'la hadisin tattaunawar mala'iku wannan suna malaman hadisi ne suka sa masa suna saboda a cikin hadisin mun ji tambayar da Allah ya wa manzo Allah shine fima yahtasimul mala'i a'la me abin da suke tattaunawa da haka malaman hadisi dama suna da wani dabi'a sai su dubi wani gaba na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su sanya wa hadisin suna haka da haka duk inda suka faɗi wannan sunan duk wani ɗaliban hadisi da malamin hadisi zai gane wani hadisi ake magana da haka daga yau haka zo aka ce maka ka tuna wannan magana da ke cikin hadisu ikhtisamul mala'ul a'la sai ka ce ka gane dan ka san wani hadisi ne amma in baka san sunan da suke kira shi ba sai ka fara tunanin a akwai wani hadisi kuma sunan shi kaza kamar yadda zaka ji suna cewa a cikin hadisin barira akwai hujjar kaza ka kai da baka san hadisin barira ba akwai wani hadisi da suke kira hadisin barira to haka kamar ka ji suke a cikin hadisin jassasa akwai bayanin kaza su sun san wani hadisi ne suke cewa jassasa to wannan hadisin abinda suke kira sunan hadisin kenan kuma saboda muhimmancin wannan hadisin malamai sun tsaya sun yi sharhi ne gamsarwa akan wannan hadisi gaba gare su akwai babban malami malam Abdulrahman Zainuddin dan Ahmad dan Abdulrahman dan Rajab Allah madaukakin sarki ya ji kai shi da rahama wato Ibn Rajab Al-Hanbali ya ka sani ya tsaya ya dauki hadisin nan kwaya dayan shi yayi sharhi littafi guda dama Ibn Rajab yana da cikin tabi'an shi sai ya dauki hadisi sai ya wa hadisin sharhi mai da hadisin littafi kuma malami ne dama mai tarbiyyar zuciya yana ba da muhimmanci a irin waɗannan hadisai kamar yadda yayi akan hadisin Ibn Abbas da Annabi ya ce mishi ya gulam yayi wannan sharhi yace sharhu hadisi Ibn Abbas na ya gulam inni uallimuka kalimat to sharhin da yasa yayi na wannan littafin ya sa wa sharhin ikhtiyarul aula fi sharh ikhtisar al-malal al-a'la yana da kyau dukkanmu musamman dalibai a cikin mu mu samu wannan littafin zamu ga bayani masu kyau da aka yi a cikin wannan ilimin wato littafi kuma malamai sun yi tahqiqin wannan littafi sun yi mishi wasu ƙarin ilimin wato fawaid a cikin wannan littafi nasa yayi wa wannan hadisin gaba-gaba zaka sha mamakin abubuwan da ya tattauna a ciki daga ciki yace idan kuka duba abu na farko da Mu'adh dan Jabal Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah yayi jinkirin fitowa sallar subahi wata rana yace wannan dalili ne akan cewa ashe manzon Allah baya jinkirin fitowa sallah shi yasa har yau da yayi jinkirin sai da suka bada labari kuma shi ma kaji wani dalili ne mai karfi dan haka ba daidai bane a rinka jinkirta yin sallar subahi har sai lokacin da yake dab da fitar rana to ina masu bacci wanda su ba wara su sallar subahi ba ma sai rana ta fito wannan ya nuna suna cikin hadari kenan annabi daga cikin sunnan shi yana yin sallar subahi bi ghalasin lokacin da aini wato ake cikin duhu sanda in aka taho ba dan fitilu na zamani ba ba za ka san kai da wa kake tafiya ba sai ka ce in suka yi sahu ma mutum baya sanin wane ne jalisu waye zauna kusa da shi ba za su sani ba sai ka ce idan aka fara sallah tun daga wannan lokacin to ba a sallame sallan har sai hasken rana ya cika gari ta yadda hatta ya arifa wasu rajulu jalisan har sai mutum ya gane to ashe akramakallahu kai ne kusa da ni to haka ne da yake yi dabi'a shi kenan a sallar subahi wasu lokutan kuma yakan tada sallar subahi bayan ainihin wato ghalas din ya wuce shine an dan fara haske kadan haka amma wannan yana daga cikin darasin da zamu fahimta a nan abu na biyu yace wannan ashe yana nuna idan wani dalili ya faru to ana iya takaita sallah wanda dabi'ar sallah shine a tsawaita dan kaga wannan yanzu da an yi jinkiri ana ta jira to kai kuma a matsayinka na liman mai fiqhu ba za ka zo kuma ka dauko wa mutane karatun suratul baqara ba cewa ya annabi sunna ne an ce yana tsawaitawa sai ka lura da yanayi da haka limamai ana sa ranka lura da yanayi yayin da ake yi wa mutane limanci Allah ya sa mu yace cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi da sallah ala musaffikum kowa ya zauna a mazaunin shi dalili ne akan cewa a zabi wannan lokacin a rinka yi wa mutane nasiha ko da takaitacce ne yana daga cikin dabi'an manzon Allah ko ba wannan ba annabin aka yi da sallar subahi sai ya waihu sai ya ce jama'a waye mafarki a cikin ku a wannan daren saboda a daidai wannan lokacin in mutum yayi wani mafarki to yana nan a cikin natsuwan da zai iya tuna mafarkin da yake amma aka bari rana ta kwala mutum ya shiga hayaniyar duniya gaba ɗaya mafarkin zai wace a ruwan shi haka ce wani mafarki kai sai ce tabbida bari dai yanzu je nemo cash shine a tunani na bai tunanin wani mafarki yanzu haka ne ko ba haka ba to amma lokacin da aka yi da sallar subahi irin yanzu mutum na iya tuna me ya mafarki to kuma yace wannan dalili ne akan idan mutum ya mafarki kyakkyawa ya tara makwabtan shi amana makusantan shi da abokan shi waɗanda suna ƙaunan juna ya ba su labarin wannan mafarkin saboda dalili ne aka cewa wani albishir ne Allah ya mishi sai su taya ka addu'a Allah ya sa wannan abu ya tabbata amma in mutum ya mugun mafarki to ba a san ya gaya wa kowa sai dai in ya san wani malami da Allah ya sani shi ilimin sunna wanda zai iya fassara wannan mafarkin sai ya je ya same shi ya mishi bayani kuma yace wani ƙarin bayani idan mutum ya ainihin wato shagaltu da ibada na dare musamman sai Allah ya kaddari ko dai cikin sallar ko bayan ya yi da sallar bacci ya mai nauyi irin dabda ana subayin nan sai ya mafarki a daidai wannan lokacin to duk mafarkin da yayi akwai yiwuwar wannan mafarkin ya zama gaskiya ne da haka ku tsaya ku yi nazari jama'a idan Allah ya taimake ka kana tashin dare ba wanda zai ta kwana tun min al-mahdi ila al-hadi ba di ya cika daki da tusa da wani yace yayi mafarki kuma mafarki a masu sallar dare jama'a kuma dabda su bayi don Allah ya gaddin mafarkin da suka yi a wannan lokacin mafarkin zai zama gaskiya ne ko dai su mafarkin sun ga wani mamaci sai sun ga wani malami a wani yanayi mai kyau mai daɗi ko yayi mafarkin an yi mai albishir na wani abu ko wani abu to in Allah ya ga wannan mafarkin zai zama gaskiya wannan hadisin yayi hujjar shi akan haka sannan yace fa idza ana bi rabbi to ga wata matsala ne girma daga cikin masabil aqdiyya wannan gaban ya rada cikin dalilin da yasa kaji malaman nan da suka rubuta kutubul aqida kusan dukansu suka fitar da wannan hadisi kaji ma ambaci ibnu kuzaima allala kaji al-abubakar al-ajuri kaji ma ambaci ibnu abi asim da sauran malamai bayaki shi ma a cikin kitabur ru'ya duka saboda wannan gaban suka fitar da hadisi suka ce me wannan ke nufi kenan shin zai yi a ga Allah kenan a wannan duniyar kafin mutuwa sanannan abu ne cewa yewa a aqida ahlus sunna ba yadda za a yi mutum ya ga Allah ido biyu ya kazakan lamanama a wannan duniya sai ranar tashin alkiyama amma alkiyama muminai za mu ga Allah insha Allah shine malam mai barul amani yake cewa ya rabu mu'minuna bi ghairi qaydi wa tashdihin wa darbin min mithal fa yansawna an-ni'ima idha ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tizal yace muminai za mu ga Allah in Allah ya dara ran tashin alkiyama kuma idan muka ganshi har za mu manta duk wani ni'ima da muke da shi a cikin aljanna haka Allah yake lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada malaman tafsiri magabata na kwarai sun fassara ziyada na akan ganin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fassarori suna cikin haske da kalli saboda za su ga Allah da ranar tashin kiyama mu kenan insha Allah da haka mu'mini za su ga Allah ranar tashin kiyama amma a nan duniya ba wanda zai ga Allah ido biyu shine fassarar gaya wa annabi Musa da Allah yayi cewa innaka lan tarani ba zai yi ka ganni ba a nan duniya domin annabi Musa ya nema ga Allah ne ido biyu to amma a mafarki ba qaulan wahidan abu ne mai yiwuwa bighaddi an-nazar nazar an ikhtilaf al-ulama a kauda kai daga duk wani sabani magana mafi inganci shine abu ne mai yiwuwa a ga Allah a mafarki gashi ma manzon Allah ya ganshi to wannan kuma shine sabanin da ya faru tsakanin fatawoyin da aka samu wajen sahabbai amma sayyida Aisha tana daga cikin waɗanda suke kausa sabanci akan cewa duk wanda yace annabi ya ga Allah hadisi na cikin muslim ko ya kira ƙarya ya jingina wa manzon Allah aka ce tana nufin a halin da aka yi Isra'i da Miraj da manzon Allah ke tunda kaga wannan Isra'i da Miraj ba a bace aka yi da manzon Allah ba ya kazaka ne ido bi to su kuma Ibnu Abbas da suke cewa annabi ya ga Allah to suna ishara akan ganin da yayi wa Allah a mafarki domin kaga hadisin nan in ka duba zaka ga kusan duk su mazaje suka rawaito hadisin dan su aka ba labarin a masallaci ina fata an fahimta da haka Abdullahi da Abbas yana daga cikin wanda suka tabbata aka cewa annabi ya ga Allah wannan ba matsalar tattaunawa bane ku samu mu su doctor su ne malaman karanta littattafan aqida za su yi karin bayani akan ina fatan dai jama'a an gane wannan sako to wani abu da yake da kyau yake ma kan ƙara sukurwa shine to banda annabawa shin sauran gama garin mutane su ba abu ne mai yiwuwa su ga Allah mafarki wannan malamai su ma sun ce shi ne abu ne mai yiwuwa kuma za ka ji a tarihin malamai da suka gabata suna cewa sun yi mafarki wani malami ya ce ya yi mafarki an yi tashi alkiyama Allah ya ce mishi kaza akwai misalai ma har a cikin wannan littafi da muka fahimta da haka dai a mafarki wannan amma kuma idan mutum ya yi yin wato yi wannan mafarkin ba dalili ne da zai zo da wani sabon shari'a ba musamman a wannan zamani ya yi wato al'ummar manzon Allah domin Allahn da ya aiko manzon Allah a farke a ido biyu ya karantar da mu a cikin Alkur'ani cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kaga ba zai yi yanzu kuma ka zo da wani shari'a ta mafarki ka ce ai Allah ne ya baka ba ba inda za a karba wannan wannan shine aka dai ce wallahu a'lam. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa fi wato ahsani suratin naga Allah cikin wata sura wani sura mai kyau aka ce lalle wannan yana daga cikin hadisin sura Allah na da sura wanda shi kadai ya sayar da suran yake abin da ya ga dama daga cikin suran yayi wa bayinsa bayani to yayi mana bayanin wasu da dama yayi mana bayani yana da fuska yana da hannu yana da fauri yana ainihin wato ji yana gani yana zuwa kaga daga cikin zuwan ne ma ya zo manzon Allah a da waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ina fatan jama'a an gane da haka waɗannan aqida ne na ahlus sunna babu mai inkari sai wanda yake sabanin su Allah ya kiyaye yace Allah madaukakin saki yace fi ma yahtasimul malakul a'la anan suka ce ashe dalili ne akan malaiku suna tattaunawa game da abin da bayi suke yi a duniya shi yasa kaje har suke tattaunawa game da wannan dan haka wannan ba abun mamaki bane ga hadisin can nayi yin wato kaunan da Allah ke wa bayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah na kaunan bawa sai ya kira jibril sai ya ce ya jibril wani dan wani cikin bayi na ina kaunan shi dan haka kai ma ka kaunace shi sannan ka je ka umarci sauran malaiku su ma su kaunace shi jibril sai ya zo ya tara malaiku yace Allah na kaunan wani ni ma jibril ina kaunan shi ku ma ku kaunace shi malaiku gaba ɗaya sai su kaunace shi manzo Allah yace sai Allah ya sako kaunan shi cikin sauran bayin Allah a duniyar kasa wannan shine kauna da kaga ake yi wa mutanen kirki daga cikin annabawa da sahabbai salihai siddiqai da shuhada to wannan kaunan kanka dora shi akan wani dan giska ba dan wasu suna amfani da wannan hadisi sai ga yana wani mawaki ko wani dan kwalla ana son shi kila ma arne ne a ba irin wannan kaunan ba mutumin kirki ake magana dan inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da fasikanci da alfasha Allah ya kiyaye to sai kan gabar ainihin wato asalin dalilin da yasa muka ce muka zama wannan hadisi waɗannan abubuwan da annabi ya ambata na daukakan daraja da kuma kankaran zulubai su ne dama abin da malaiku ke tattaunawa ko eh sai mu tafi can gaba kenan kamar yadda muka ce lokacin a takaice ne kwarai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa suna kankaran zulubai na daya annabi yake naqulul aqdamu lil jumu'ah tattaki da mutum yake yi zuwa sallar juma'a ko zuwa sallar janni kamar yadda muka ce a wannan riwaya wannan ya nuna shi wannan tafiya da kake yi daga gidanka ko shagonka ko inda kake sana'a ko zama ka taho masallaci ba tafiyan banza bane kenan shi yasa sahabbai a lokacin da annabi ya gaya musu wannan aka ce da daman su in lokacin sallah ya gabato sai su dauki abin alwalansu da ruwansu sai su je can nesa sai su je su yi alwala daga nan sai su kama tafiya su taho shi yasa mutanen Banu Salama a lokacin da suka zo suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah kuma dan babu kyautan wasu fegi mana kusa da masallaci mu dawo mu gini mu zauna saboda muna da nisa daga masallaci manzo Allah ya ce ya Banu Salama ya ku Banu Salama atharukum menene tuktabu ajalukum tafiyar da kuke yi tana rubuta muku lada daga nan suka ce to za mu hakura da haka aka ce sahabin nan Ubay dan Ka'ab duk cikin sahabbai shine gidan shi yafi nisa da ainihin wato masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mutane suka rike kuma bai taba raka sallar jami ba bai taba raka kawun farko ba Ubay dan Ka'ab alaran ma ne da mashi shine sai sauran sahabban suka yi ta tausaya mishi cewa me yasa ba za ka samu wani dan abun hawa ba kadan ne muke kenan irin na zamani ko mashin roba roba na zamanin su ko sijaki yace a na ina son in samu ladan tafiyar da nake yi dan haka ni ba na ji wa kaina wahalan tafiya da nisa haka ce da manzo Allah ya ji labari sai manzo Allah ya ce Allah ya tattala maka wani sakamako wanda ba wanda zai samu sai kai shi yasa tafiya da ake zuwa masallaci ba karamin daraja bane amma ku duba mu a yau ba ma san a ce inda zamu tafiya mu je masallaci in kuma zamu je sai dai mu yi takama sai mun hawa abun hawa ba laifi bane ka hawa abun hawa amma ka san baka da wannan halalar wanda ya tattakin nan kuma wanda ya bi tsawon tafiya yafi tsawon yafi girman samu wannan daraja musan wannan hadisin muslim annabi yake dittaku za a kankare maka da nabi ɗaya taku za a dauki darajar ka har ka iso masallacin shi yasa nabi ya kwadaitar da mu tafiya in zamu je sallar juma'a tafiya in za a je sallar idi annabi yake wanda ya wanka shi ranar juma'a yayi sammako ya taho a ƙasa bai hau abun hawa ba haka annabi yake manzo Allah yake za a bashi lada na shekara guda na azumin wannan shekarar da sallar wannan shekarar da haka mai kokari amma kamar yadda kace mu a zamanci duk mun lalace Allah ya kyauta har zaka ga ma saboda kin san tafiya kowa in ya gina gida sai ya wani dan masallaci wanda ake cewa Allah ga naka ko sai ya dan yi shi a gefe wai shi yanzu ba fa zai yi tafiya ba ina fata ku fahimta to ba laifi bane yin masallaci amma baka da wancan falalan da haka mu jaure mu rinka yin wannan tafiya yana da falala Allah ya sa mu ya ce abu na biyu annabi yake isbahu wudu cika alwala malamai suka ce ma'anan wannan shine mutum ya daina yin alwala yana barin lum'a ka cika shi yadda ake son a cika shi yasa wajibi duka mun koyi ya alwalan manzon Allah Usman dan Affan aka ce a aikace yake karanta da alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda alwala yana da wannan daraja yana da wannan falala to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin hadisi da yawa ya nuna mana yadda alwala ke kankare zini manzo Allah ya ce idan mutum ya wanke fuska ruwan da yake diga a lokacin da kake wanke fuskar ji yana wanke zinuban da fuskar ka ya aikata abinda kai wannan gani-gani din nan wannan harara-harara din duk sai ya wanke maka shi ruwan karshe ya fita da zinubin gaba daya haka in ka wanke hannunka ruwan karshe da zai diga ya fita da zinubin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sifanta salloli biyar din nan yace babu ganin misali mutum ne yake da bakin teku a kofar gidan shi kullun zai yi wanka so biyar zai za a ganshi da dauda da daki sabai suka ce babu annabi yace misalin sallar da kuke kenan to a cikin alwala ne wannan kankara da zini shi yasa annabi yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurra muhaddalina min a'tali kowa fuskar shi zai rinka kyalli da hannayen shi da kafafu saboda wankewa da kake yi kullun a lokacin da kake alwala shi yasa mu ba alwala muhimmanci jama'a wasu mu muna sakaci da alwala wasu mu ma ba mu taba koyan alwala irin na manzon Allah ba da haka tunda kake wanke fuskar nan dauraya kawai kake yi ba bambancin abin da kake yi da abin da ake cewa kwaskwarima dan in ka dubi kwaskwarima shi ma dai abin da ake kenan to amma in kai irin na manzon Allah shine zaka samu wannan sakamako kuma ka samu kankarar zuri ka ji daga cikin abin da yake kankare zuri bawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-julus fil masajid ba'da as-salawat zama a masallaci bayan sallah kun tuna akwai hadisin da annabi yace har malaiku ma Allah ke aikowa duk wanda ya zauna a inda ya sallah sai ta mishi addu'a suna mishi salati Allah ka gafarta mishi Allah ka ga yafe mishi ba za ku daina ba sai san da kace kai da Allah ku tafi na gaji kana miƙewa sai ka tafi kaga waye kore su kai da haka da daga sallan nan da zaka zauna har dare wallahi malaikun ba za su gaji ba kuma ba za su fasa shi yasa shi kaga da damun muna barewa kawunan mu hanyoyin samun daraja amma ba mu sani ba da kankarar zuri yana daga cikin sakamakon nan annabi yace wanda aka yi sallar subahi ya zauna a mazaunin shi bai bada labaran ƙarya ba da gulma cewa wane kan san abin da ake ciki yau kuwa ai minista wane da wane sun yi kaza ai shugaba wane ya ce kaza ai shugaban banki wa ya ta wannan gulma annabi yace bai yi hadasi ba wasu malamai su kuma ce hadasin ba na zance ba a lolan shi bai warware ba duka yana daukan ma'ana sannan bai tashi daga inda ya sallar ba bayan rana ya fito sai ya tashi ya lafiya raka'a biyu manzo Allah ya ce za a bashi ladan umara da aikin hajji cikakku ba tare da rai ba wannan darajar zama bayan sallah kenan da haka duk sanda mutum ya yi sallah ya zauna gurgurdan lokacin da ka dauka bayan sallah gurgurdan ladan da zaka samu da kankaran zuri Allah ya sa mu dace gaba ta biyu a gurguje saboda yadda lokaci kamar yadda muka ambata shine menene abin da yake dauka darajar bawa annabi ya ce ciyar da abinci it'amu fa wannan na daga cikin aiki mai muhimmanci shi yasa Allah ya sifanta wasu ƴan aljanna da cewa abin da suke yi kenan a cikin suratul insan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abutan qamtarira fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawm ولقاهم نظرة وسرور الله يتوجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على العرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كفوفها تذليلا هر الله يمس ساكيا إرن أبن دسكي الله يتي آنيهم ثيابهم سندس خضر واستبرق أبن دراء قوم سسونا نشان أبن شاء وعين واتونا نزيناري إذا أزرق سننراء قوم سسونا كعس من فضة نعين واتوزيناري irin abin da kai irin abin da zaka samu aljaza'u min jinsil amal zaka jama'a mu rinka ci da abinci mu rinka ciyar da mabukata kai kokari koda karin abincin mutum daya ka dora wa kanka cewa wani Allah da abincin shi na rana mun fito aiki ni zan rinka daukewa ba karamin sakamako zaka samu a wajen Allah ba shi yasa sahabbai da magabata suka bada kula akan wannan kuma abincin da zaka bada abinci mai kyau wanda kake so ka ci shine Allah yace ala hubbihi su fa suna san abincin sahabbai wajen buga misalin nan jama'a kace azumi fa dayan su zai a kawo mai irin dish na manyan mutanen nan zai yi muka baki sai ya ji ga wani bawan Allah yana cewa man dan nabi kullaha qardan haka sai ya ce a dauki abincin kaf a je a bashi ba rabawa zai yi ba ba cewa zai zauna in na ci na koshi na rage in baka ba ala hubbihi duk wanda yake irin wannan to babu shakka zai samu daukakan daraja ciyar da abinci yana daukaka daraja annabi yace idan ka shayar da hanji ruwa na kowane irin halitta duk wani dabba ne hanji in ka shayar da shi ruwa Allah zai shayar da kai ruwan alkautara cikin su to ina kuma ka ci da mutum shi yasa wannan rashin ciyar da mutane da ba a yi shi yake jefa mu cikin wannan hali na yunwa sannan ku duba duk inda za a samu mutane waɗanda za a ce su ɗauki wannan ba ku ganin shi yasa ake ƙaunar juna da azumi saboda wasu bayan Allah suka yi iftaru sahi wannan haushi da kaga ake ji na mutane a cikin al'umma duk saboda ba a taimake kiniya ne akwai kuma wanda in zai yi wannan aikin ba zai san ya yi asara wani zai iya ɗaukar nauyin ciyarwar mutane ɗari daga yanzu da muke magana har ran da Allah zai ɗauki rayuwar shi kuma ba zai talauce ba to dan me ba za ka yi ba ka samar da wani restaurant ka rinka zuwa irin yadda muke ganin yan uwanmu a wasu kasashe ke yi wallahi wani ba ma mawadaci bane amma zai je wani mat'am wato restaurant ko ainihin wato wani inda ake sayar da abinci sai ya ɗibo kuɗi ya bada ya ce wannan kuɗin su ma kuma masu amana ne na baka ne duk wanda ya zo bai da abin da zai ci abinci a ɗauka daga ciki a bashi shine sai ka ga sun manna a ƙofar gidan abincin cewa kowa ya zo ya siya abinci a nan wanda ma bai da kuɗin cin abincin ya zo wallahi lazim haka suke wani zai iya zuwa ya samu wata mai siyar da abinci abincin nawa kika dafa yau ya ce yaran kai dai na 63 sai ya ce to ga 70 duk wanda ya zo ci yau kake karɓa kuɗin shi ni ka rasa baka san abin da Allah ya yi maka sakamakon wannan ba if'amu fa'am ya kamar ka ci da junanmu jama'a linul kalam magana mai taushi ka daina kausasa zance wanda mu har alfahari mutum zai rinka yi ni fa duk wanda ya min kayan ici zan mishi na kara ko kaya suke cewa ni ba ni da mutunci ba ni da kaza baki na baya haila haba da ruwa kana musulmi ba dai ne bane wallahi musulmi shine wanda yake fadin magana mai sauki Allah ya ce wa qulul linnasi husna to wannan akan gama gari kenan to zai fi karfin wajabci idan kuma aka samu masu wa'azi malamai amma yau haka waye gari aka ce malamai su ne aka sani ma wa in an ji maganar shi ma to an san na kaushi zai faɗi ba daidai ba ne ku duba duk yadda annabi Musa aka sifanta shi da karfin hali da karfin zuciya amma da zai je wa'azi ne Allah ya ce mishi idhaba ila fir'auna innahu tagha fa qul lahu qawlan layyinan haka Allah ya ce mishi kakka je ka kausasa harshe fir'auna kenan ku duba yadda fir'auna yake kangarewa to idan za ka yi ma wanda bai kai kangarewar fir'auna ba nin ba da aulaka ƙara yi wa kasa to ina kuma za ka yi wa musulmi dan uwanka to ba ma musulmi dan uwanka ba malami dan uwanka ka duba yadda mu aka sanna muka dalace da irin wannan dabi'a musamman a wasu yankuna na wannan arewacin kasar nan ka ji malami har ana cewa malam wutauta kenan kuma yana jin daɗi ana ce mishi wutauta ba tarbiyya bane na addinin musulunci malamai magabata aka ce in suna yin nasiha har za ka yi mamaki wallahi wani ya taɓa zuwa ya ga wani namiji da wata mace ba muharraman juna ba ne kuma ya san iskanci suke yi inda kai ne yanzu ka hawo mimbarin wa'azi ai sai abinda aka ji ko kuma tun a wajen baka fara kine musu baka ce shegu mazinata ɗan iska kaza kai ne mumini ko amma wallahi aka ce musu ya ku bayan Allah ku tuna ba Allah da ganin sai ce Allah ya gafarta mu ya gafarta muku sai ya gaba wallahi wannan magana aka ce tasiri a zuciyarsu suka yi dukuka suna neman gafara Allah dan Allah an cimma manufa ko ba a cimma manufa ba sai an yi zagi aka ce abinda zaka zamu sauki ba sai ka daga murya ba kula ne a can in zaka iya samu ta hanyar ka kalla wanda ke kusa ya fahimta ya miko ma ba ma dai ka furta magana ba amma wanda yace kai baka san ina kan hulan nan ba ba za ka miko min ba ba sai kai wannan ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya samu da yace wassalatu wan nasu niya sallar dare jama'a da abu salihin ne kenan wannan shine abin da bayin Allah ke yi suke samun matsayi wajen Allah amma kun ga wannan bacci da muke yi wallahi ba dabi'a bane na masu imani shi yasa Allah da ya sifanta su a cikin alqur'ani yace tadajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama suna nesanta gefansu daga makwanci sannan Allah yace wa bil athari hum yastaghfirun su kwana sallar dare da asuba kuma su ta neman gafara kaji kamar wasu wanda suka yi rawan banji ba wanda ya zuni ya ce ta neman gafara ba amma shi fa ya kwana sallah da asuba kuma yana ta istighfari da bi'an sa ya yake malamai kuma suka ce an samu wasu malamai magabata har mafarki suke yi idan suka daina yin sallar dare ana cewa wani to za fa ka tafi ka fara ka daina to mu da ba mu yi kuma ba ashe tuntuni a cikin tafiwa muke da kuma bayan wannan ga daukakan daraja jama'a wani malami ya taba yin mafarki yace yana kwance sai ya ji kawai an shure shi da kafa bai ga kowaye ba yace da aka shure shi sai aka ce mishi ha ba wani yau sama da shekara 500 ko 2000 kana tafiyar sadaki na yanzu kana neman a fasa wannan auren yace kawai sai yace a ban gane ba yace baka san sadakin matan aljanna shine sallar dare ba to kaji kai da kake neman fine game ga hanyar samu kaji ma ta daikin su sallar dare ina fatan jama'a gani da haka baka da wani matsala kake tunanin cewa ba cash ko ba transfer a'a sallar dare kawai zaka tashi kai jama'a mun gano wannan da kyau ko to a gurguje ana mun isharar lokaci kuma ka kun saka mai da muka ce babu lokaci sai addu'a da annabi wannan addu'a ce mai muhimmanci kwarai da gaske mu yi kokari mu haddace addu'a kuma mu rinka yi اللهم إني أسألك فعل الخيرات دعما من ذا الله كتيرا لجوامع الكلم دوان زنشي النبينا حتى رواي يسج كن أن كلمة يا دوان أيك الخير الله كمان يكوني من ذا الله بيسر حسرتا يوم سنوك دي يوم مدنا تو إن كان الدعاء يا بجاتي وا كيوان ديك تكيتشي وترانا نبي أكبر جوان يناتي وا Allah ka karba ibadana ka karba sallar azhar dina ka karba al'asar dina ka gafarta min ka yafe min na yaci kudin kai ka sa ni aljanna aljannan wuri ka da annabi yace haba bawan Allah wannan duk surutun ne kace rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati shikenan ka gama jama'a kana wannan da ke ko to haka annabi yake da jawabin inni as'aluka fi'l alkhairat me kake tunanin alkhairi to ka roka ana sannan wa tarkal munkara Allah ka bani iko barin munkai duk wani abun asha shi ma ya shiga karkashin wannan was'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk Allah ina roƙonka ka ƙara min kaunarka da kaunar duk wanda yake son ka sannan wani gaba mai muhimmanci da nake son kai kafin miƙa shine da annabi ya ce wa idza aratta fitnata qaumi ya Allah an kana ku zaka jarabto su al'umma da wani jarabawa cikin jarabawoyin ka faqdibni ilayka jarabtu Allah ka dauki rayuwana kada ka yi shi da wannan fitina wallahi akwai wasu lokutan ganin wasu abubuwa da za su faru to za su iya kai mutum zuwa ga yayi asarar rayuwar shi da yayi gaba daya da haka da ya ga wannan abun wanda ya mutu Allah ya ji kan malamin mu malam Albani wallahi mun dade muna jin yana addu'a wasu ku da yawa kuma kun ji yana cewa ya Allah in ka kaddara za mu lalace a rayuwar mu to ka sa mu zama karkashin kasa fiye da zaman mu a doren kasa me kuke tunani a irin waɗannan zamunan da Allah ya ƙara bayyana karamar Malam Albani inda yana da rai malaminmu yana yawan wani magana yana cewa mafi ƙaranci shine watakila riya ya shiga cikin zuciyar shi da al'ujubu. Amma duk abubuwan da suke faruwa yanzu kun ga kafin ma fara faruwar su Allah ya dauki rayuwar shi. Da haka dauke shi da Allah ya cikin wa wannan lokacin shi yafi mishi alkhairi, mu ma shi yafi mai mana alkhairi. Amma ba mu fahimta ba a lokacin. Tare da cewa wannan baya nuna waɗanda suke mana wannan ta'ajin mun yafe musu. Har yau muna cewa Allah ya yi. Sun cuce mu Allah ka fatan mana ba mu yafe ba. To amma kamar yadda muka ce irin waɗannan addu'o'in ka yawaita yin su. Ya Allah idan ka sa akwai wata fitina da za ta zo nan gaba wanda sanadin wannan fitinar ina iya asarar ladan ayyukan da na yi a baya ko in zane daga tafarkin ka koma tafarkin shaidan mun dai ji bayanin shaidan a muhabbarin teko. To Allah ka sa wato ya zama ka ɗauki rayuwana kafin wannan lokacin. Saboda kowa zai mutu, in ma baka mutu yanzu ba za ka mutu anjima. To ba gara ka mutu lokacin da Allah ke yarda da kai ba, fiye da lokacin da ka riga ka tage. Allah madaukakin sarki ya samu ya ce yawa a yi hakuri ba lokaci, kuma kamar yadda nace asali ba ni ya kamata yi ba ko malamai kusa. Wannan na ɗan yi mana matashiya da fatan Allah ya karɓa mana ya gafarta mana zunubanmu da ɗaukaki darajojin mu duniya da lahira. Wanda ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum.
Allah'a emanet olun.